Ya Allah, ya Allah, naruka. Allah, ni kai ne naruka baroti ka tonto huiva. Kuja maha tambaya ni keda. Kuja maha tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdo ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashi da aka yi wa auren dole da ya zama adalin mijinta. Jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha tasirin ahuwar da aka yi wa Rahama a rayuwarta tsakanin al'umma.
Ai, a yau wannan yarinya Rahama da kai da ni da ita haka muke a wanke ta, haka take a wanke wannan laifi an riga an sa delete all na gwamna, an yaye shi, ba wanda ya isa ya sake kiranta da wani suna na convict ko wata criminal. Bata yi ba ma
suna,
bata yi ba, ai sunanta kenan ne yanzu sabo, bata yi ba. Kuma sannan wannan dama da aka bata magana ce ta gaskiya, an kyauta, an duba bangaren humanity. Yarinya ce mai karancin shekaru, kuma ba a san irin baiwar da Allah ya mata ba, kuma akwai shi daman gidan gyaran hali da tarbiya, ai sunan sa yanzu an canja shi gidan gyaran hali da tarbiya. Su suka amanna da cewa
ta fara gidan yari
a tun yaushe, ai tun a wancan wancan zamanin, yanzu 21st century ne, ai magana ake
a zamanin ku.
To na gode, duk dai ne ni ba na gudun ko me za a ce mini, alhamdulillah. To na san an ce whatever goes up must come down except my age. Yawwa, to amma magana ta gaskiya, an kyauta, in aka tallafa mata tarbiyyarta ta gyaru, ta shiga karatu, ba a sani ba, likita ce, lauya ce, malama ce, akalla an dora ta a tafarkin da za ta dawo ta tallafi al'umma bayan ta tallafi rayuwarta, kuma ya zama darasi da izina. Ai shi kansa wannan afuwar, mutum yana da dan shekara 13 ko wani guri zai yi, baya so ya nesa da shi, amma sai da ta lale shekara 7 ba ta tare da kowa nata, daga cell sai prison, tana can anan take komai. To kowannan kam ai ba karamin garari bane a wurin dan shekara 13 a ce anan zai kwanya tashi ya haɗu da waɗanda suka fi shi, ya haɗu da masu gagarumin laifin ma, ya ga iyayensa, ya ga kakanninsa, ya ji ya gani, baya ganin kowa nasa, sai wanda suke tare a killace a wannan gidan gyaran hali da tarbiya. Gaskiya ba karamin al'amari bane, kuma ya ishe ta izina, ya kuma ishe ta ta dawo ta sajuda, hatta zo ta fitar da tarbiya nagartacciya wanda aka tsamo ta, aka ga ta cancanci wannan afuwa.
Aka makallahu a yayin da mutum dan adam ya samu kansa irin wannan yanayi, irin na Rahama, aka yi masa afuwa irin wannan, me shari'a ta ce a yi na gaba? Misali ita tunda ta fito yanzu barista tana ga mana a kundin dokar kasa sunanta ba ta yi laifin ba ma, aka karma akan laita da laifin kenan, abinda dokar take nufi kenan. Yanzu ta fito a fuskar janibi na shari'a, ya sunanta.
To kamar yadda barista ta faɗa haka ne, ai shi kamar yadda musulunci ya tsara, duk mutumin da ya tuba daga laifi ai kamar ba ya riski ne, in aka ce an yafe shari'a ba ta dawowa ba, in ta ce ta yafe. Sai dai kullum abinda musulunci shi yake dubawa, yana duba wani abu da ake cewa kamar kuna cewa balance. Yanzu
mun da daidaito,
yawa daidaito. Yanzu misali me bin haƙi na wannan yarinya zai ji daɗi saboda ga abin da aka yi mana, to amma kuma me bin haƙin shi kuma na mijin shi kuma ba zai ji daɗi ba. Dalili saboda shi na mijin shi ma yana da haƙi. Wannan shi ne hikimar da ya sa shari'a ta ce lallai a nemi yafiyarsu don kada a yi musu wancan kallon, domin akwai wanda da ya gan su ko ya ganta, to kallon da zai mata kawai mai kisa ce, an ba a sa abu ma ya furta mata. To amma idan ya kasance an sami yafiya, wanda ma suke da haƙƙi za su ce wannan magana ba sa santa, ya riga an yafe. Misali kenan, hikimar kenan. Sannan kuma in ba yafe wasu kai ba, biya akai, to ai sun biya diya, saboda haka mai magana ya daina. Wannan dalilin shi yasa ake so ne idan an samu irin wannan shari'a, sai take cewa ko dai su ce sun yafe, shari'a ta yadda da wannan kuma tana so. ko kuma a biya su diya ita ma shari'a ta yadda da wannan
dan dai
a samu wancan ita ma ta zauna lafiya ka gane ai su ma kuma ba su da wani tashin hankali amma da rashin yin haka to zai iya jawo wata damuwa a cikin dangin su wadancan domin su ma dan nan nasu ne masu rajin kare haƙƙi na dan adam wanda ba mace suka ware ba ba namiji ba to in ka kare haƙƙin waccan macen to shi kuma wannan namijin fa da aka kashe dan uwan su ko aka kashe masu da ko aka kashe masu jika ko wani mai kama da wannan dangin sa dai suna su haƙƙin fa shikenan mutum ya kisa ya shekara 7 ya dawo ba a biya diya ba misali kaga suna da wannan tambayar ko kuma neman amsar wannan tambayar akan wa dangin waɗannan waɗanda suka yi musu
ko shi akan hukuma
kware daga shi ko akan hukuma saboda haka in aka bada wannan haƙƙin ita ce mai tuba daga zunubi kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi kamar baya da laifi ne wanda aka yafe masa tunda ya tuba shi kuma daman wanda ya tuba daga zunubi Allah a shirye yake ga mai laifi ya yafe masa to ko in haka ne kaga ashe kenan daidai yake simul kamar bai taba laifi ba saboda ya koma yadda ka koma na koma tsaf ban yi ba ita ma ba kai ba
Dr. Musa akwai abin da kuke cewa stigmatization tsangwama idan kuka sami kuka ci karo da mutane masu yanayi irin na Rahama Hussaini suka samu kansu a yanayi na tsangwama bayan an yi shari'a watakila ko ba wani abu mai kama da haka ya kuke musu ne
to abu na farko shine suna buƙatar a tallafawa zuciyar su ta yi ƙarfi saboda su yi wata rayuwa da suka rabu da ita a lokacin da ba su da wayan da ma suka da shi yanzu so wataƙila san da suke wannan rayuwa ta gidan gyaran hali an riga an saba da wannan rayuwa yanzu kuma za a fito cikin al'umma kamar yadda ka ce akai magana wasu za su kalle su irin wannan laifin da suka aikata wanda shi kai su wannan gida so dole ne sai ka sun samu waɗanda za su karfafa musu gwiwa da zuciya wurin ci gaba da bibiya da nuna musu abu ba shi yasa ni yanzu kallon da nake wa Rahama shine Rahama ta zama wata sila ce da za ta iya kawo Rahama cikin mutane domin yanzu idan Rahama ta bude wani fanni kamar kace ko foundation haka wanda za a ci gaba da wayar da kan al'umma na abubuwan da suke na laifi a kare kai a inganta tarbiyya da waye to tana iya samun mutane da za su haɗa kai da ita wurin ba da gudunmuwa ganin cewa an wayar da al'umma an wani domin ita abin ya fara a kanta ne tana iya zama cikin waɗanda za su fito da bayanai wurin tattaunawa da mata da al'umma gaba ɗaya wurin nuna musu illar saurin fishi wurin illar shiga rayuwa marar kyau irin wannan da kuma musamman ta ga abubuwa a ciki Rahama na iya rubuta littafi akan rayuwarta ne da ta samu rayuwarta a ciki na labarai da ta ji irin wannan kamar yadda alan waka ta kai wata waka da fito da abubuwa na rayuwa cikin prison domin a ilmantar da mutane su guji irin waɗannan abubuwa so ina ganin mafi ala shine ya kamata a ce ta samu wannan tallafi na ƙara ƙarfa mata gwiwa da sa mata da abubuwa na sana'a da za ta yi domin ta samu gudan kanta musamman karatun nan ma dai shine mataki na farko sannan kada bayan karatun kuma kada a bar ta da karatu kadai a nemi mata wani abu da ita ma za ta zama cewa kullun tana ganin kamar tana daki sannan bada misali kamar shi wannan gidauniya idan ta kalle ta ko wata ƴar kungiya wata za ta yi amfani da ita wurin tallafa al'umma so ta yi amfani da wannan sunan nata wurin bujirowa da al'umma tallafawa marayu marasa karfi tsofaffi da sauran abubuwa ina ga idan Rahama ta fara irin waɗannan abubuwan cikin ikon Allah za ta canza wa mutane wannan tunanin na ganin cewa mutum in ji irin wannan ya fito kamar bai da amfani da wannan har ta samu masoya.
To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba ku ji yadda bakin namu suke ganin lamarin Rahama ya bambanta da sauran masu aikata irin wannan laifin. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Damdumi sai Madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su ne a ce mu maza ba.